الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله وإن أمرتم فما ارتيسر من الحجر ولا تهلكوا رؤوسكم حتى تبلغوا الهدي منها
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ادرنا بهذا المعذر ولتعرف أن تكون لا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى إذا دام وانا رانا تا الهميس شهد يا قوت رمضان شكرا تدبو ديا دريه دو داربعين دجير لك هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دي دي دا عشرين دتيا قوتا اكو شكرا تدبو دي دا عشرين دا هدو ميلادية a cikin wannan masallaci mai albarka na wannan anguwa ta wuri biriji tar jan'uwa muna cikin wannan sura ta suratul baqara a cikin waɗannan hukunce hukunce fiyagan qur'ani tunda ya gaya mana watan ramadana da kuma azumin watan ramadana to ibadan da take biye bayan ramadana ita ce aikin haji anan Allah tabaraka wa ta'ala sai fara mana bayanin aikin haji tunda an yi maganan azumi da kuma yadda ake azumi da kuma watan da ake azumi da abubuwan da ake so a kiyaye azumi da kuma yadda farkon azumi yake yanzu kuma sai aka shiga maganan aikin haji da hukunce hukuncen haji da abubuwan da ake so mutum ya aikata haji da arkanul haji saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala cewa timmul hajja wal umrata lillah ku cika haji da umra duka lillahi dan zatin Allah tabaraka wa ta'ala. To anan Imam Sha'arawi a tafsirin sai yace to wannan maganan ya jawo malamai sun yi ta maganganu cewa haji da umra kam ibadu ne guda biyu da suke shigan juna ko kuma kowane ibada ibada ce mai zaman kanta tunda Allah yace atimmul hajji wal umrata lillah a cika aikin haji a cika aikin umra duka ga Allah tabaraka wa ta'ala. To sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace adduhuma bi huquqihima ku bada su da haƙoƙinsu ko ne aiki na haji ne ko na umra ku kiyaye haƙƙinsa wato dukkan aikin haji yana tare da umra duk hajin da za a yi nau'o'in haji guda uku da muke da su wato ifradi tamattu'i da kirani dukkan su kowanne zaka yi sai ka yi umra in tamattu'i zaka yi lokacin da ka shiga zaka yi niyan umra ne kare ka daura haraminka kai niyan umra idan kai umra ka gama zaka yi ilali wato zaka cire haraminka zaka cigaba da rayuwa da kayan gidanka har randa ainihin 8 ga wata da za a fita sannan kuma sai ka maida harami ka fita to idan kuma ifradi zaka yi wato zaka yi niyya na aikin haji ne kuma zaka yi dawaful qudumi to daga lokacin haramin ka na jikinka ba zaka cire shi ba saboda kayan aikin haji kuma baka yi aikin haji ba saboda haka baka yi ba cire haramin ka idan kuma kira ne zaka yi dan kuma zaka yi niyyan haji da umra ne tare rabbaika allahumma hajjatana hajjatana umratan labbaik Allah na yi niyyan aikin haji da umra gaba daya to nan ma dai kana cikin haramin ka har lokacin da za a yi aikin haji gaba daya sannan kai umra saboda haka dukkan nau'in haji guda uku kowanne na tare da umra sannan ita umra mutlaka ce ba wani wata da za a ce ba za ka yi umra wanda umra wacce take da mankanta ba saboda haka dukkan watanni zaka halarta zaka yi umra saboda haka Allah tabaraka taala ya ce ku cika su duka da hakokin su fa in usirtum munitum min itimamiha idan aka hana ku bayan kun yi niyya kun taho aka hana ku cika aikin haji da umra to kamar yadda ya faru da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin sulhu hudaybiya to kamar yake sarra min alhadi alaikum huwa shat to abun da yake waka na hadaya yana kanku shine ku bada akuya guda daya alakalli ku yi hadaya wala tahriqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla kada ku ainihin aske kayukanku ku aske gashinku har sai hadaya ta isa mahillahu wurin sa wato makanul hadi sai hadiya ta isa a wurin ta saboda ka man kana minkum maridan aw bihi adan min rasi kal kumari wasuda wanda yake da rashin lafiya wanda yake bai da lafiya a cikin ku ko yana da wato cuta a cikin kansa kaman kwarkwata ko ciwon kai ya dame shi to zai yi aski to fidyatun min siyani zai bada fidiya dama kaida lokacin da ka daura harami ba za ka yadda gashi abinda yake gashi uku su fita a jikinka ba in sun fita fidiya ya kama ka za ka yi hankali ba za ka yadda jini ya fita a jikinka ba ko hawa mota kai turo fire ka karce jini ya fita a jikinka sai ka bada fidiya to saboda haka dole za ka kiyaye ba za ka yanke farcin ka ba za ka yi aski ba to idan kuma ciwo ya jawo kaman kwarkwata da darin suna tahowa daga Madina ma zuwa Makka tafiyan kwana 10 suke yi sannan in an ce daga sauran kasashe kuma tafiya ne na doki ana jimawa to sannan kuma ruwa saukin ruwa ka samu ruwa ko ina kai wanka ka tsaf jikin ka yana da wahala sannan suna da barin gashi to kanka iso sai ka kai kura tafiya kanka ya hada kwarkwata da sauran su to wannan idan ya faru fidyatun min siyamin mutun zai bada fidiya da azumi salasu ayyamin zai azumin kwana uku au sadaqatin bi salasu asin ko kuma zai sadaka ya bada sa'i guda uku au nuskin bi shatin ko kuma zai ainihin yanka yanka dabba to yanka akuya wanda zai bada fidiya da ita fa idza amintum idan kuma kuka samu aminci to faman tamatta bil umrati ila alhajji wanda zai yayi tamattu yaji dadi daga umra zuwa haji yazo ya sa haramin sa na umra yayi dawafi yayi sa'i yayi umra kenan yayi ihlali wato ya zauna cikin kuma kayan gida har zuwa lokacin haji to shi kuma zai bada kuma ita sirri min alhadi zai bada hadaya wancan fidiya sunan sa wanda wani abu ya faru kai aski ko wani abu ya karce ka ko rashin lafiya kai aski to shi fidiya wannan kuma zaka bada hadiya yajibu alaihi alhadi hadiya ta wajaba ga duk wanda ya tamattu'i faman lam yakun yajid faman lam yajid wanda kuma bai samu ba to fa siyamu salasu ayyamin sai azumin kwana uku fil hajji a lokacin aikin haji ana cikin aikin haji sai kai azumin kana kwana uku wa sab'atin idza raja'tum sannan in ka dawo gida sai kai azumi bakwai Allah ya ce wato idza raja'tum ila wadinki kun dawo garin ku tilka asharatun kamila wannan sune kwanaki 10 cikakku uku hada da bakwai talata fil hajji wa sab'a idza raja'tum tilka asharatun kamila ذلك الحكم هذا هو الحكم الذي الله تبارك وتعالى المذكور عند أنبتا من وجوب الهدي نوجبت هدايا قود يتمتعي أو صيام على المتمتع كما يتمتع أشياء أزمي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام حراني قود إيالان سباسا مسلاة هرمي واند سكيت أم مكة إيالان سنانا بذاسي وانن تمتع إمبا ai ala makkata la yajibu alaihim alhadi idza tamattu idan sun yi tamattu hadaya bai waje ba gare su ba
kai da ka zo bako kai ne in kai tamattui zaka yi wannan hadaya saboda haka Allah ya ce wattaqullaha wa alamu annallaha shadidul iqab kuji tsoron Allah Allah lalle mai tsananin azaba ne a kiyaye waɗannan dokoki na Allah abin da ya shafi aikin haji Imam Sha'arawi ya fada cikin tafsirinsa cewa Allah ya ce ku cika aikin haji da umra saboda Allah saboda shi a cika lillahi dan zatin Allah wato kai aikin hajin ka dan Allah me yasa ya ce kai dan Allah wato kada kai aikin haji don a ce ma alhaji sannan kuma ya zama ani hijja bi malin shara Allahu wasailuhu mutum yayi haji da dukiya na halal dukiyan da Allah ya shar'anta cewa ai haji da ita to idan mutum yayi wannan ya kiyaye hajin yayi shi dan Allah sannan kuma da dukiyan da Allah ya halasta masa sai zamanto abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada man hajja falam yarfus wa lam yasfuk raja'a ka yawmun waladatu ummuhu wanda yi duk yayi aikin haji bai yi batsa ba bai kusanci iyalinsa ba bai yi fasikanci ba zai dawo gida kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi bai da zanubi ko daya yace to amma nan ya taqidina annal insan yartakibu ma yasha'u min al ma'asi wal mazalim Imam Sha'arawi yace mutane suna kudurtawa cewa mutum zai dukkan aikata zanubin da yake so duk abin da yake so ya aikata sun mai zannu anna hajjatan wahida tuskidu an kullu zunubihi sai ringa zaton cewa ai yayi haji guda daya hajin ya rushe masa dukkan zunubansa yace ba haka bane naquli haulai awwalan Imam Sha'arawi yace za mu fada wanda suke irin wannan zato abu na farko da za mu fada musu labudda an takuna hajja lillah na farko hajin ta zamanto lillahi dan Allah aka yi ta haji ne da aka yi dan Allah taniyan an takuna min malin halalin ya zama hajin an yi shi ne da dukiya ta halal wa ma damat lillahi wa min malin halalin fala budda an ta'rifa ma hiya az-zunub allati tuskur to idan haji ta zama dan Allah aka yi ta lillahi na Allah ne sannan ya zama da dukiya na halal aka yi aikin hajin to nan sai mu zo mu san wasu irin zunubai ne idan mutum yayi haji hajin za su kankare masa yace falaysa kullu zunubi tuskut yace ba dukkan fa zunubai ake nufi ba innamaz zunubul muta'alliqa billahi subhanahu wa ta'ala zunuban da kai tsakaninka da Allah zunubin da suke alaka da halaran Allah tabaaraka wa ta'ala sune wadanda wannan hajin naka zata sarar lianna dhanbu muta'alliqun billah domin zunubi wanda yake da alaka da Allah anta lan tazlim labi lakin zalamta nafsak domin ba zaluntan Allah kai ba ka zalunci kanka ne in ka saba wa Allah ai baka cuci Allah ba ka cuci kanka ne saboda haka ba zaluntan Allah kai ba ka zalunci kanka ne saboda haka wannan zaluntan kanka da kai idan kai aikin haji sai Allah ya kankare mashi walakin dhanbul muta'alliq bil bashar amma zunubin da yake alaka da mutane fi isa'atil lahum wanda akwai munanawa mutane aw intiqas min huquqihim ko kuma tauye haƙƙin mutane wabittali fa inna zulma al-ibad la yaqdu illa bi raddil huquq al-ibad ite to ka sani zaluntan bayi wannan baya sauka don kai aikin haji sai ka mayar musu da haƙƙin su ka tattara kudin al'umma ka tafi aikin haji da su sai ka ta shikenan ka dawo sumul Allah ya ce maka yace sai ka mayar duk haƙƙin mutane sai ka mayar musu da haƙƙin su sannan a samu wannan sarayen dama laifi kala uku ne akwai laifi tsakaninka da Allah shine wanda ya fara magana cewa idan ka tuba ko kai aikin haji Allah sai ya yafe maka akwai haƙƙi tsakaninka da mutane haƙƙi ne abin da ake bukata raddul mazalim ka mayar musu da haƙƙin su dukiyar su ne ka taba wani haƙƙin sa ne a wurin ka mayar masa na biyu akwai irdi mutunci ka ci mutuncin wani ko ka ci namansa ko ka taba masa mutunci ko wani abu ya faru to wannan kuma sai ka nemi yashiyansa ba kudi bane bai da sai ka mayar masa in abinda kamatan in ka fada masa zai yafe maka to shikenan sai ka je ka ga masa cewa fa nayi kaza nayi kaza mutu saboda haka yace ne shikenan in kuma fadin maganan zai karta da wani husuma dan kuma sai ka ce wane ka san mu da ni da kai mutane abokai ne saboda Allah abokai ne saboda Allah saboda haka duk abin da kame ni na yafe maka kai ma ka yafe mini sai a to me ne ka ce a bai an tona ba ai kawai dai mu yafe saboda rayuwar inda ta zama to in ka san fadin maganan zai kawo ta fitina to zai kama sai hikima da haka shikenan sai yafe ka yafe to shikenan Allah tabaraka taala sai karbi yafiya to saboda haka sai Imam Sharawi yace to irin waɗannan zunubai sune wanda mai haji zai dawo amma suna kansa ba za a ainihin warware su ba sannan sai yace to shi abin da ake nufi da umra shine mutum ya nufi dakin Allah mai alfarma mutlaq fi mutlaqiz zaman a dukkan zamunna ba sai wata kaza ba ba sai lokaci kaza ko wani lokaci zaka je kai umra a mutlaqiz zaman zaka yi umra wal hajj ka qasdu baitillahi fi kususi zaman min amin te shi kuma aikin haji shine ka nufi dakin Allah mai alfarma a zamani ke bantacce min al'am a shekara wa kullu ulama yace malamai suna cewa wannan taklifi ne wancan ma taklifi ne Allah ya dorawa mutane ayyukan aikin haji Allah ya dorawa mutane aikin umra to saboda haka kowanne kuma da yadda ake yin sa da kuma lokacin da ake yin sa amma dukan aikin haji da aka yi to ana yin umra tare da shi amma kuma umra shi kuma in umra mustaqilli ne a kowane lokaci za a yi wannan umran ba tare da an yi aikin haji ba to wannan shine abin da ya shafi wannan aya da muka tsaya a kanta a jiya sai ayan da take gabanta Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumatun shi aikin haji watanni ne sananne dama larabawa sun san watannin aikin haji saboda haka ba bukata sai an ambata mu sunan watannin kamar yadda Allah ya ambaci sunan Ramadan sha Ramadan lazi unzira fi alquran saboda haka su watannin haji Allah ya ce sanannu ne daraba tun kafin musulunci tuna aikin haji amma suna da wafi ne tsirara musulunci da yayi cewa ba za a yi ayi da lawafi tsirara ba saboda suna cewa duk tufafin su sun saba wa Allah da shi saboda haka ba za su yi dawafi da tufafin da suka saba wa Allah ba za su yi dawafi ne da tufafi wanda yake wato da jikin su kadai wanda ba su saba wa Allah tabaaraka ta'ala da wani tufafi ba da saboda haka watanni ne sanannu sune Zulqa'da a sune Shawwal Zulqa'da da kwana 10 Zulhijja waɗannan sune ainihin watannin aikin haji an ambaci Shawwal saboda zaka iya tafiya aikin haji diga lokacin Shawwal idan kirari zaka yi diga wannan lokacin kana cikin haraminka har azozul hajji saboda haka watan Shawwal tana cikin ashhurul hajji tana cikin watannin aikin haji to faman farada ala nafsi fi innal hajja duk wanda ya farlanta wa kansa haji a cikin waɗannan watanni wato yazo aikin haji fala rafata babu anan Imam Sharawi yace rafas akwai rafasul ayn akwai rafasul lisan akwai rafasul farj akwai rafasul qalb abinda ake kira rafas duk wata magana da zata alaka da batsa in ba da iyalinka akai kai kai ba yace to idan mutum yazo aikin haji kada idonsa ya ga masa wani abu da zai tayar masa da hankali kada ya kalli wani abu wanda zai zama ya ji sha'awa fala rafasa rafasul ayni kenan yace kuma kar zuciyarsa tareya masa wani abu kar ta yi rafasu bai ba ta aikin hajin sa kada kuma harcensa ko da iyalinsa ne yayi magana wanda in ba da ita bane za a ce yayi maganan baza to kare wannan magana wala muqaddimatul jima kada ya yadda yayi irin waɗannan maganganu saboda haka saboda yana cikin aikin haji idan yayi to zai bata hajjin sa sannan wala fusuka babu fasikanci rafasa da iyali fusuka ba fasikanci kuma da wata tunda an ce karka yi da iyali kamar billanta na kuma wace ba iyalinka ba sannan wala jidala babu jayayya ba shi yasa mai wannan tafsiri sabil faidati ya zo ta littafi aikin haji ya bada kuɗi ya ce na farko ya bada kuɗi ya rasa ya musu ya bada kuɗi da mai yaron shafan sai ya wannan nabin bai bada kudi ba kuma shi ya bada kudi har ya je kudin a lauka to saboda laji dala Allah ya ce walaji dala kada ya jayayya sai kara tiro su ta kudi ya bashi bai bashi ya je ya kara jan lauka zai sa sai gauci ai ka bani yakoba ka musa ba baka ce ka sai ai Allah ya ce walaji dala binaji ba jayayya to tunda kace ban baka ba to shikenan sai ban baka ba kar ma in ce na baka mai jayayya in bata aikin hajji na haka suke ainihin mu'amala da alqur'ani amma taf'alu min khairin da nafira Allah tabaaraka ta'ala ce duk abin da kuka aikata min khairin kowane irin aikin alkhairi ne a lokacin aikin haji ko wajen aikin haji ka sadakatin kaman sadaka ya alamuhu Allah Allah ya san wannan aikin da kuka aikata fa yujazikum Allah zai saka muku watazawwadu Allah tabaaraka ta'ala ce ku yi guzuri wannan aya kuma ta sauka kan mutanen Yaman mutanen Yaman idan suka zo suka taho za su yi haji sukan zo ne a yadda haka sukan zo ba da guzuri ba sai zaman to kallan al-nas duk wanda yake haji ya san yadda ainihin abubuwan da su yanka suke daraja ai musamman an kusan dawa guzurin ka gaba daya kai ya kare to sai zo ba guzuri sai su ringa roƙon mutane ba inda abin da zan ci ba kaza Allah tabaaraka ta'ala ce idan za ku zo haji ku yi guzuri ma yablughukum li safarikum guzurin da zai isar da ku ga wannan tafiyar naku ya zama kun isa kun yi duk abin da za ku yi amma fa inna khairaz zadi afdaluz zat ka sani mafi bicin guzuri attaqwa ma yattaqi bihi min as-su'al shine abin da zaka kiyaye da shi daga bara duk abin da zai hana ka tambayan wani to shine fiyayyen guzuri saboda haka duk guzurin da zai zama ya hana ka to ku yi kokari ku yi wannan guzurin wattaquni ya ulul albab Allah tabaaraka ta'ala ce ku ji tsoro na ya kuma abota hankali duk mai hankali ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala ya kiyaye Allah to shikenan sai zama an samu abin da ake bukata dama tsoron Allah kafirul lardi fi jami'i madalibi wanda ji tsoron Allah ya isar masa a duk abin da yake nema na duniya ne ko na lahira ne zai riske shi a cikin wannan tsoron Allah din tabaaraka wa ta'ala
laysa alaykum junahun an tabtaqu fadlan min rabbikum fa idha qadtum min arafatin fadhkuru allaha indal mash'aril haram وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ
الضَّالِّينَ الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح sannan babu laifi a gare ku an tabtagu ai fi an tabtagu fadlan rizqan min rabbikum akan ku nemi arziki daga wurin ubangijin ku bitijarati fil hajji ku yi kasuwanci a lokacin aikin haji a ce kun gama aikin haji ku yi kasuwanci to wannan babu laifi a gare ku za ku yi iya wannan kasuwanci din saboda guzurin ku ba zai ishe ku ba ko kai an kasuwa ne to sai ku yi kasuwa bayan wato kun ainihin gama aikin haji to wannan babu laifi a gare ku ku yi irin wannan kasuwanci din inji Allah tabaaraka wa ta'ala wato ku yi kasuwanci bayan wannan fa idza afattum min arfatin idan ya zamanto kun bar arfa wadhkurullaha ku ambaci Allah tabaaraka wa ta'ala bada mabiti bil muzdalifa bayan kwana a muzdalifa bit talbiya ku ringa talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kuringa wannan talbiya zuwa karshe innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka kuringa wannan talbiya wat talil kuringa la ilaha illa allah la ilaha illa allah wad du'a kuringa addu'a inda mash'aril harami in kun zo mash'arul harami kuringa wadannan talbiyoyi da addu'a shehu yace huwa jabalun fi akhiril muzdalifa inda ake kira mash'arul harami wani dutse ne a karshen muzdalifa wannan dutse ana kiransa uzuhu wato a yanzu sai ce a yanzu ba za ka ga dutsen ba ma masallaci ne wannan masallacin muzdalifan dai shine wannan wurin saboda haka idan kun zo wannan masallacin ku ringa ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala ku ringa wannan talbiya da sauransu waskuruhu kama hadakum ku ambaci Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda ya shiryar da ku in kuntum min qablihi qabla hudahu lamin ad-dalil hakika kun kasance kafin shiryarwarsa tabaraka wa ta'ala kun kasance cikin wanda suke kan bata saboda gashin da Allah ya muku ni'ima na shiryarwa to ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan shiriya da Allah tabaraka wa ta'ala ya baku saboda shiriya abu ne mai tsada shi yasa Allah ya shar'anta kullum mutun zai maimaita shi sau 17 wato kullum mutun zai roki Allah Allah ya shiryar da shi a sallolin farilla a dukkan raka'a zaka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni ainihin hanya ka shiryar da mu hanya madaiciya saboda haka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya shiryar da ku da kafin zuwan ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun kasance cikin batattu saboda haka wannan abun bukatan ku gode wa Allah ne kuma ku ambaci Allah akan wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku
ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا إن الله سريع الحساب
الله تبارك وتعالى يسيتو وتوبان كن أنبتي الله أكن شريت دكودي Summa afidu ya Quraysh min haythu afada an-nas sannan ku tafi ya ku Qurayshawa ta inda mutane suke tafiya saboda kaida Qurayshawa da sun kasance kanu asadul an-nas wa kasunawa da hum sun kasance suna ya tazilun suna kauracewa mutane je su tsaya wurin su su kadai su ware kansu Allah ya ce ku tafi tare da mutane duk ta inda mutane suka tafi to ku tafi wastaghfirullah min zunubikum nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala daga zunubanku inna Allah lamarin Allah dama haka yake ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin gai kaga a kowanne wato ko a gurin aikin haji Allah sai ku ringa neman gafaran zunubanku saboda istighfari ayyin alkhairai duka sun taru a ciki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan Allah tabaraka wa ta'ala a harshen annabi nuhu ya ga mu cewa ku nemi gafaran ubangijinku domin innahu kana ghaffaran haka Allah yake mai gafara ne in Allah ya gafarta muku zai sauko muku da ruwa daga sama zai ainihin wa yukhrijukum jannatin da kuma anharan Allah zai sa gonakin ku su yi kyau koramai suna gudu Allah zai ainihin ba ku tsaya aihuwa da yawa saboda yawan istighfari saboda haka istighfari duk wanda ya kasance fi dikin yana cikin kunci yadda zai istighfari to Allah zai samu masa budi a cikin wannan kunci da yake ciki saboda haka babban sirri ne istighfari dan mutum ya rike shi faiza qadaitum idan kuma kuka gama manasikukum ibadatukum wato kun gama ibadodi na aikin haji hajjukum bi arramatum jamratul aqaba kun yi jifa na jamratul aqaba bayan wannan jife jife da aka yi kun zo har karshe kun jifa na jamratul aqaba wa duftun kun yi dawafi tawaful wada'i wastaqartum bi mina wato kun tabbata bayan tabbata da kuka yi mina to waskurullaha ku ringa ambaton Allah da wani ambato za ku yi wa Allah bi takbiri ku ringa kabbarori الله أكبر الله أكبر الله أكبر والسنا كرينغ يبون الله تبارك وتعالى كرينغ يبا الله تبارك وتعالى أكن نيمة ده الله تبارك وتعالى يمكو باين نن واتو ديبو فذكركم آباءكم كما يندوكي أمبتون إيا ينكو كما كنتم تذكرون آباءكم بالمفاخرة كما يندو دا كي أمبتون إيا ينكو كنا الفاري تكي أمبتون إيا ينكو da larabawa yadda suke kafin zuwan musulunci idan aka yi aikin haji sai su koma gefe sai ko wannan ya tashi sai ce waye kamar mu ai mu ne muka yi kaza iyayen mu mu ne kaza sai kowa ya ringa fadan mazaya da fada'il wato darajoji na iyayensa da Allah tabaraka wa ta'ala ba iyayensa sai su ringa fadan waɗannan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala suna alfahari da shi Allah tabaraka wa ta'ala ce to indai za ku yi alfahari da iyayenku za ku ringa ambaton mazaya darajoji da falaloli da girma da Allah tabaraka wa ta'ala ba iyayenku to shikenan ai Allah tabaraka wa ta'ala sai cancanta ku ambace shi da irin wannan ambato din kamar yanda kuke aikata wa iyayenku aw ashaddu zikran ay min zikrin ko ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala sama da yadda kuke ambaton iyayenku ko ku ambaci Allah sama da inda kuke ambaton iyayenku iyayenku kuna ambaton kuna fadan kiyawan halayen su kuna fadan ayyukan to in kun zo ambaton Allah ya zama ya shi haka wato ya zama to kun rike zikirin Allah tabaraka wataala kenan ko a wurin aikin hajin ko a ina dan kuma shi ma dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato kada mutum wato la za lisana karabda min zikirillah wani ya tambayi manzo Allah ya masa wasiya yace karka gushe harcinka yana danye cikin zikirin Allah tabaraka wataala kadama kullum kana cikin ambaton Allah tabaraka wataala zikirin Allah saboda shi zikirin Allah wato yana da amana amanan sa shine idan ka lizince shi duk lokacin da bukatar sa ta so shi kuma shi ma zai neme ka wato man kana akiru kalamuhu la ilaha illallah dakal aljanna duk wanda karshen maganar sa ya zama la ilaha illallah to fili ne ma dai ma ya shiga aljanna kawai gaba daya to ta yaya zai zama karshen maganar ka la ilaha sai ka lizince ta wanda bai lizinci ambaton Allah tabaraka wataala ba to ba zai ambaci Allah ba a lokacin komawa ga Allah sannan umurnin Allah ne tabaraka wataala ya allazina amanu uzkuru Allah zikran kaseeran ya ku wanda kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa akan tafsirin wannan aya shi yace abu mai yawa a wurin maudaci ba dai bane da abu mai yawa a wurin wanda yake da ainihin bukata wanda ba maudaci ba yanzu wani yace ma biliyan 100 shi ba komai bane a wurin sa wani kuma in ya gansu ko aka bashi ko daya ne ma zai kwana bai bacci ba saboda ainihin ganin girman yawan wannan yake to Allah agaral agani yayi mawadacin mawadata wanda yake azurta kowa ma yace mai yawa yace to da Allah zai baku harce dubu wato kowani harce yana zikirin Allah launi dubu to ba za ka isa haddal iskar ba wato ba za ka isa kurewan mai yawa wurin Allah tabaraka wataala ba duk abin da kai a kadan ne saboda haka kai tayi dai shi yasa aka tambaye mu na Aisha ya manzo Allah yake wurin zikirin Allah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaskurullaha fi jami'i ayanihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah tabaraka wataala a dukkan yanayin sa saboda shi an ce zikiri to akwai abubuwan da kowani ainihin abu wato kowani wuri akwai irin zikirin da ake yi ko kuma kowani kowani abu akwai zikirin da ake masa idan zaka shiga gida ne akwai zikirin sa idan zaka fita akwai askar da ake yi idan zaka bacci akwai askar da ake yi wato kowani abu akwai askar nashi na musamman da ake masa to sannan kuma babban zikiri din kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine la ilaha illallah abdal zikir la ilaha illallah mafi yakin zikiri shine la ilaha illallah mutun ya lizince ta idan ya lizince ta to shikenan ya samu abin da ake bukata wato na ainihin kusanci da Allah tabaraka wataala to sai zama wato lokacin da bukata gare ta ya taso to shikenan sai zaman to ta zo mata saboda amana da take da shi saboda lokacin mutuwa abun tsoro ne Maulana Abu Abbas yana cewa hatta kumalu a cikin waliyai wanda suka kai matsayi na kamala suna roƙon Allah kullun suna tsoro akan Allah tabaraka wataala ya basu husnul khatima wato ya basu kyakkyawan ƙarshe suna tsoron mummunan ƙarshe lokacin mutuwa shi yasa Abu Idris al-Khawlani dai ne daga cikin manyan tabi'ai sai ya hadu da Khadir Khadir din Annabi Musa alayhi salam irin haduwa da ake yi da bayin Allah sai yace wa Khadir wato ina da wata tambaya yace me tambayan ka yace wallahi tambaya na a gaya mini wani abun da zan yi idan nayi wannan abun Allah zai amince min daga sarbul iman wato lokacin mutuwa ake imani ya kubuce wa mutum saboda katimata su'i kala biyu ne suke faruwa lokacin mutuwa imma karamin katimata su'i mummunan ƙarshe Allah ya tsare mu imma babban mummunan ƙarshe duk Allah ya tsare mu babban karamin mummunan ƙarshe shine lokacin da mutum ya zo mutuwa at-ta'alluqul qalbi ahabbil ashiya ilayhi zuciyarka ta makale ko zuciyarka ta makale da abin da ya fito a duniya in ya zama ba Allah da manzon Allah bane ya fito yawa zuciyarsa to shikenan zuciya tana makalewa da wannan abun sai a ga ransa cikin wannan yanayi ba wanda ya san yayi mummunan ƙarshe kuma ya cika da mummunan cikawa to shi yasa ake son mutum ya zama Allah da manzon Allah shine abin da ya fito a cikin zuciyarsa wannan shine karamin mummunan ƙarshe babban mummunan cikawa shine lokacin da mutum ya zo mutuwa zai shiga ishin ruwa mai tsanani saboda wannan kishin ruwa da ya shiga shedan zai zo da ruwa yana kadawa zai ce masa kace babu Allah zan baka wannan ruwa ka sha ko kuma kamar yanda mai tafsira ya kawo zai zo ma da siffan wani daga cikin mutanen gidanku wanda ke kaddasa shi ko wani daga cikin malamai da kake gani babba ne sai ce ma mun je lahiran nan mun gani babu kyau kuma shedan ne saboda haka wannan addini ba gaskiya bane ka yatar da shi to idan mutum bai da sa'ada lahira take sai ya inkari addini to wannan abun har manyan wali wanda suka yi matsayin kamala suna roƙon Allah kullum Allah ya sa su kikkiwan karshe Allah ya sa su cika da imani to Abu Idris al-Khawlani babban tabi'i ne almajirin su Abu Zarr al-Ghifari ne almaji yayi karatu wurin su Abu Hurairah yayi karatu a wurin su sai tambaye Khadir menene maganin wannan mummunan karshe kan da abin da yake faruwa na kubutun imani lokacin mutuwa sai Khadir ya ce masa wallahi na da annabawa sama da 100 ina musu wannan tambaya ba annabin da ya bani amsa duk annabin ya tambaya sai ce kai bai da amsa wannan tambaya yace karshe dan da ya hada sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi da ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa gaskiya wannan ya tambaye jibrilu sayyidina rasulullahi ya tambaye jibrilu menene maganin mummunan karshe mutum ya cika da imani sai jibrilu ya ce gaskiya sai ya tambaye Allah shikenan jibrilu ya tambaye Allah sai Allah ya gaya masa cewa duk wanda ya lizimci ko ya dage akan karanta waɗannan ayoyi bayan sallan farilla Allah zai amince masa imanin sa ya mutu da imaninsa waɗannan ayoyi na farko ayatul kursi ana yadda sallah karanta ayatul kursi na biyu amana rasulu zuwa ƙarshen baqara na uku shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu yuqallizun dinna lillahi islam zuwa inna dinna lillahi islam na hudu kulillahumma malikal mulki tul mulk man tasha zuwa bi ghairi hisabi sannan sai ya karanta kul huwallahu adu kafa daya falaki daya nasi daya sai ya karanta fatiha yace duk wanda ya lizinci wannan bayan sallolin farilla Allah zai amince masa akan imanin sa ya mutu da imani saboda haka shikenan Abu Idris al-Khawlani sai ya samu wannan ansa a wurin Khadir alayhi salatu wassalam cewa shi ma san da ya tambaye manzo Allah tambaye Jibril Jibril ya tambaye Allah Allah kuma yace duk wanda ya lizinci wannan to Allah zai tsare masa imanin sa ya zama ya cika da imani to Allah ya samu cika da imani saboda haka Allah ya ce ambace shi kamar yanda ake ambaton iyaye ko sama saboda haka anwa'u zikir suna nan da yawa kowani ayna'o'in zikiri amma wasu cikin zikiri shine la ilaha illallah wa minan nasi to diga cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya a cikin mutane akwai wanda zai ce Allah ya ba Allah ka ba mu duniya fayutahu fiha Allah sai ya bashi wani abu a cikin wannan duniya amma wa malahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo a lahira iya duniyar shi yake da shi wa minhum a cikin mutane kuma man yaqulu akwai wanda zai ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واتقون ذي الله كبام كيكاوا الدنيا النعمة كبام النعمة وفي الآخرة حسنة الآخرة كبام كيكاوا واتقون الجنة وقنا عذاب النار الله كسرهم لك عذاب موتا ما لم يسنجي ما كنغنوا أكام وانن آية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانن آية واتقون الدعاء تسر دوكان الدعاء الخير duk wani addu'a abin da zaka roka bai sai ka roki wani abu bane a duniya to in ka ce hasana duk wata ni'ima da kake bukata a duniya tana cikin hasana in ka ce fil akhirati hasana duk abin da zaka roka a lahira bai wuce hasanan ba ita ce aljanna saboda haka duk wannan addu'an nan to ta tara dukan alkhairan duniya da lahira wa ashmal ita ta fitara dukan alkhairan duniya da lahira sannan kare ni Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsare ka daga azaban wuta saboda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha ko wanne daga cikin ku sai ya gangara ya bi tauta wannan haka Allah ya hukunta kana rabbuka hatiman maqdiya Allah ya riga ya hukunta yanka ya yanke ga kowa dole ne sai ya bi tauta Allah ce summan najil ladina taqaw wa lil zalimin najisiyan sannan mu tsirar da wanda suka ji tsoron Allah a bar azzalumai a cikin gurfane idan ka roki Allah ka ce ya ba ki kyawa a duniya ya ba ki kyawa lahira to azaban wutan nan kuma za a bi ta kanta Allah ya tsare ka saboda fa man zuziyani nari wa dukal janna faqad faza duwanda Allah ya nisanta shi daga shiga wuta ya shiga aljanna to ya samu babban rabo ba wanda ya samu rabo kamar nashi saboda haka addu'a ce da tara alkhairi duniya da lahira sai mutun ya dizince ta sai zaman to ya samu bi adami dukuliha wato da rashin shiga wutan ulaika lahum nasibun wadannan sune suke da ainihin rabo tawabun suke da lada min ajri ma kasabu saboda abin da suka aikata amilu abin da suka aikata min alhajji da daga aikin haji saboda ayin da suka yi magana haji sai ya hada gaba daya to duk wanda abin da suka aikata na haji suka zurrata da sauran ayyuka Allah tabaaraka wa ta'ala zai ba su wadu'a da kuma wannan addu'a da aka yi wanda suke roƙo Allah ya ba su lahira a kaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yace duniya yake so Allah atibu fi dunya Allah ka wahal da shi a duniyan ka sa duniyan ta yi ta wahal da shi ko bukatar da ba za ta biya ba Allah idan mutum yace kuma lahira yake nema Allah ka sauwaka masa duniyan ya zama duniyan tana samuwa a sauki sannan kuma muradin sa lahira dama yake nema amfanin duniya gaba daya shine a cikin ta ake neman lahira ba don neman lahira da ake a duniya ba su da amfani saboda haka kar komai mutum ya zama shi damuwarsa duniya ne a duk abin da zaka yi zamar muradinka Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka in ma zaka fita neman takassub ne wato neman halal ne saboda ka tsare kanka daga ainihin ka tsare mutuncin ka tsare iyalanka kaga da niyan takassub neman halal wajibi ne wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala sai zama ka fita neman duniyan amma ba takassuran ba ba don ka tara ba don kai alfari da shi ba don ka zama a don neman halal neman halal kuma wajibi ne kaga ka nemi duniyan amma kuma lada za a baka cikin wannan neman halal din idan kuma Allah tabaraka wataala ce to wallahu sari'ul hisab Allah tabaraka wataala mai saurin hisabi ne yuhasibul khalqa Allah zai halitta gaba daya hisabi kullum gaba dayan su fi qadari nisfin nahar min ayyamid dunya a gurgudan rabin wuni na ainihin wurin duniya lil hadisi bizalik saboda hadisi da Imam Jalaluddin Suyuti ya kawo shi Imam Tabari shi ma ya kawo shi a cikin tafsirin sa wato أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وكانوا يرون أنه يفرق من الحساب الناس يوم القيامة في نصف النهار فقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وعن ابن جرير لن ينتصف النهار حتى يقضي الله بينه فقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Imam Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa ya kawo wannan hadisi cewa mutane za su ga an gama hisabi ran tashin kiyama musamman dan aljanna za su ga shi kaman gurgudun rabin wuni ne amma Allah ya ce fi yawmin kana migdaruhu 50000 sana wuni ɗaya ne amma gurgudun sa shekara 50000 ran tashin alkiyama amma mu'mini wanda yake dan aljanna zai gan shi gurgudan rabin wuni ne sai Allah tabaaraka wa ta'ala sai ati haula fil janna wa haula fil nar wadannan su tafi aljanna wadannan su tafi wuta ibnu jarir yace rana ba za ma akai rabin wuni ba hatta yaqdi Allahu bainahum har sai Allah ya hukunci tsakanin su fa qila aljanna fil janna wal nar fil nar a cewa dan wuta tafi wuta dan aljanna su tafi aljanna a lokaci da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi wannan saboda haka su mu'minai za su ga saurin abun wanda kuma suke cikin safurai za su ga wannan abun ba zai bai ainihin sauri ba saboda haka mun iso izu kuma kan darasi za mu tsaya kan wannan aya kan wannan izu insha Allah karatun mu na gobe za mu tashi akan waskur la fi ayamin ma'dudat na kwanakin aikin haji ayyamut tashrif kwanakin da ake yi ne nama wato ake yi nama da ainihin hadaya da aka yanka Allah ya rago da hannunmu Allah ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin da za a yanta alhamdulillah an yi sulusi daga cikin ainihin ramadana wanda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaluhu magajira wasthu rahama wa akhiruhu itakum minan niran ita ramadana farkonta gafara ne tsakiyanta rahama ne karshenta kuma 'yantawa ne daga wuta sai yanzu an gama gafaran goma farko na gafara to an gama gafaran muna fata muna cikin wanda Allah ya gafartawa tsakiyar zarama ne saboda haka mu dage da neman rahman Allah karshen sa kuma ana yanta mutane daga wuta muna kamar yau aka fara Ramadan amma gashi an cinye su da sinsa to haka rayuwa take karewa ah wanda ya riba ciyau din sa to ya riba rayuwar sa to mu kokari mu riba ciyau din mu ba mu sani ba za mu riski Ramadan an gaba ko ba za mu riska ba annabi Isa alaihi salatu wassalam yana cewa dan adam kwana uku yake da shi a rayuwar sa iya kwana uku nan kada aka ba wa dan adam ams kad mala gadan gadan la tadri ya tadri ko lam tadriku wal yawmu anta fi famal fi yace dan adam kwana uku yake da shi jiya ta wuce duk abin da ka aikata ta rai ta haje maka gobe baka sani ba zaka riske ta ko ba zaka riske ta ba yau kana cikin ta yake to kare ba ciyau dinka duk wanda ya riba ciyau din sa to ya riba rayuwar sa ita ce anuddaim kullun ana cikin da yake haka dan adam yana da awowi guda uku ne salatu sa'atin awowi guda uku awan da ta wuce da zo ta riga ta wuce duk abin da ka aikata dan ne ta ajiye maka awan da kake ciki awan da za mu shiga gaba baka san zaka shige ta ko ba zaka shiga ba awan da yake ciki yanzu to karibace ta idan karibace ta to karibace rayuwarka musamman alqur'ani mutane na alqur'ani mu yawan ta karanta alqur'ani mu yawan ta tuba wa Allah tabaraka wa ta'ala mu yawan ta kuma addu'a kuma addu'anka kar ka tsaya addu'a wa kanka sahabbai magabata suna sa kamar Abu Zarri yace in yayi sujjada sa yana sa sahabbai abokansa har mutum 70 a cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai wa wani addu'a la zari gaibi bai sani ba ka tashi addu'a duk abin da kace Allah ya ba sai malaiku ce wallaka bisu da zalim kai ma Allah ya ba irin wannan saboda haka yanayin da al'umma suke ciki mu sa kasa gaba daya a cikin addu'a ka sa duk sauran yan uwanka musulmai a cikin addu'a bangarorin da suke cikin matsala na tsaro Allah ya kawo su mafita bangarorin da suke cikin matsala na ainihin cimaka Allah ya kawo sani duka sai zaman to ka sa kowa addu'a idan aka dace da waqtul ijaba to shikenan sai zaman to an karba sannan kuma Allah ya ga mana a cikin wannan wata akwai laylatul qadr khairu min alf shahr ta fi wata dubu nan shekara 83 da wata 4 dare daya ya ji wannan ka samu nazila raka'a biyu a cikin wannan daren to ya ji wanda yake ibada na wannan shekaru gaba daya saboda haka tana koye ne Allah ya koyata saboda muraya diran Ramadan gaba daya saboda haka muraya su da yawan ibadu kada mu yawanta bacci a cikin Ramadan yawanta ibadu kware da gaskiya Allah karba mana ibadun mu Allah ya riko da hannun mu Allah ya bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu gaci da gaci haji da haka yi cewa wanda ya samu ciwo a kansa sai ya aski abinda zai yi fidiya sunansa wato zai yi fidiya ya yanka wani abu ya bayar fansa na wannan aski da yi idan farko abinda zai yi shine fidiyan da zai yanka akuya ne idan babu shine he azumin kwana uku ko ya ciyar da miskinai guda shida wannan shine abinda wanda ya aski ko wanda ya jini ya karte shi jini ya fita a jikinsa ko yanke farce bayan ya sa harami aikin haji shi kuma wanda aka ce salata fil hajji wa sab'a darajatun yayi azumin kwana uku a lokacin aikin haji sannan yayi bakwai idan ya dawo shi kuma wanda yayi tamattu haji tamattu da ma mun ce haji kala uku ne akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu abin da ake kira ifradi shine kai niyan aikin haji kadai lokacin da zaka shiga makka labbaika allahumma hajjatan labbaika kai niyan aikin haji kadai kuma ka shiga makka a watan zulqa'da aikin haji ana yin sa ne a watan zulhajji kaga lokacin aikin haji abinda zaka yi kawai dai yanzu tawaful qudumi ne tawafin shigowan ka makka to kai da tawaful qudumi kuma ka ce kai ne aikin haji ba ale ka cire wannan haramin naka yana jikinka sai kai aikin haji ka cire shi saboda ifradi wanda kuma zai yi tamattu'i shi kuma idan yazo zai labbaika allahumma umratan labbaika zai ne umra ne to idan yayi niyan umra zai shigo yayi dawafi dawafin sannan dawafi ne guda daya amma ya dauke da abubuwa guda biyu yana dauke da tawaful qudumi dawafin shigowa gari makka yana dauke da tawaful umrati dawafin sa na umra to dai yayi wannan dawafi zai safa da marwa zai sai zai je aski zai nafila zai aski to shikenan yanzu yayi umran sa ya gama umra sai zai cire wannan haramin nasa sai ya sa kayan gida kullun zai zo masallaci yayi tawafi wannan da kayan gida amma dai ba sa wannan saboda sa haram yana da wahalarwa kai namiji da baka saba daura zani ba ka saba sa wando ne to yanzu an ce zani zaka daura kuma ka yafa wani zani to kuma malikiya ko gajere wando ko abin da jai fan ba yadda ka saba dole zanin ne zaka daura sai ga mutane sun gaji zanin yana ta zuba an kasa rikewa ga mutane suna zama sun saba zama kowani iri in sun manta zani ne a jikin su suna wani irin zama to ana wahala wurin zama da harami to kai mai tamattu'i saboda wannan jin dadi da kai daga ran da ka cire haraminka bayan ka yi umra har zuwa ran da za a fita aikin haji zulhajji muka zulhajji da za ka sa haraminka to wannan jin dadi da kai na sa kayan gida kai kuma za ka yi hadaya idan baka da kudin hadayan da za ka yi to sai ka yi azumi uku a lokacin aikin haji a cikin aikin haji ya kai azumi uku idan ka dawo gida sai ka yi azumi guda bakwai wannan shine asharatul kamila to amma imamu sharawi ya faɗa cikin tafsirinsa cewa da yawa mutane suna cewa yace ba su da kuɗi amma zaka samu mutum ya je ya sayi gulagulai ya sayi tsaraba jiki amma sai ya ce ma bai da kuɗin hadaya kuma hajjin ka nan muradin zuwan ka haji ne abinda zaka yi ka gyara hajjin ka na hadaya ka ce baka da shi amma kana da kuɗin sayo tsaraba ba don ka sayo tsaraba ka je ba don ka yi aikin haji ne mai kyau sai ka ce ai kai zaka yi azumi saboda baka da kuɗi kuɗin ka kaza kaza tsaraba da sauransu yace to mutum ya yi hadayan shi yake muhimmanci akan batun tsaraba ko yace zai wasu sai sai a ka tsaya tukunna ka yi hadaya ka sai abun yanka ka bayar ka yanka shikenan kai wannan hadaya idan ka yanka to baka da wannan azumi akai wancan azumin sa sunan azumin fidiya fansan abin da yayi na aski wannan kuma sunan azumin sa hadaya saboda abin da yayi na tamattu ne jin dadi da cire kayan gida ina ga wannan shine za mu ji gaba ki dai daga cikin maganar da aka yi na cikawa da imani cewa a karanta Abu Idris al-Khawlani ya tambayi Khadir ya tambayi yace ya tambayi annabawa guda 100 sama da 100 duk ba su samu amsa a wurin su ba dan da ya tambayi sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya tambayi Jibril Jibril ya tambayi Allah dan aka ce duk wanda ya rubuci karanta waɗannan ayoyi zai cika da imani to idan mutun ya wadatu da ayatul kursi ya wadatar ko kuma dole sai ya hada shi ne tambayar ayatul kursi ita kadai ita ma tana da falalanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan sallan farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa saboda tana da shi amma idan mutun ya kara waɗannan ayoyi ayatul kursi mutun ya karanta amana rasulu ya karanta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ya kara tabbatar da imanin sa kenan ya kuma karanta kulillahu malikal mulki ya kuma karanta kul huwa ya karanta falak ya karanta nas ya karanta fatiha to ya kara karfafawa ne saboda haka ba zai zama daidai da wanda ya karanta ayatul kursi kadai ba saboda haka a abubuwan duniya ma muna tsaya ma mu yi addu'a sosai billantana kuma neman kyakkyawan karshe duk ibadan da kai duk abin da ka tara duk abin da kai muradi ai a samu husnul khatima wannan karshen ya samu yayi kyau idan ka kai kyakkyawan karshe to shikenan idan kuma mutun yayi mummunan karshe duk aikin da ya rushe bai da amfani saboda haka kar mu zamanto mutanen da ana sallamewa daga sallah lafiya da mun yi waje a masallaci ba ma tsayawa mu yi addu'a a roƙawa kanmu ainihin hasana fi duniya wa sunna fil akhirah ba wanda bai da bukata saboda haka kikkiawa a duniya kikkiawa lahira kai wannan addu'o'i saboda ka samu kikkiawan karshe ko baka da bukata to kai addu'a Allah ta kai karshe ne kiwo Allah ta cika da imani babban bukata in ma baka da bukata a duniya to kana da wannan bukata kan na mutum ya cika da imani Allah ta mutika da imani.